وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوانا مسلمين نمكي تاريعنا مسلات جامع أبو بكر تفاق وليوا abin limbancin yakubu da ma waɗanda suke tare da mu a yanzu kai tsaye a ko'ina da kuma waɗanda za su kasance tare da mu daga baya gaba ɗaya muna isar da gaisuwa ta addinin musulunci a gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An da samun dama ya ni'imta mu da halartar wannan shekara ta 1447 bayan hijira har yau muke ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan rana wanda aka saukar da shi a irin wannan wata shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, domin ya saukar da alqur'ani a cikin sa. An fara saukar da alqur'ani ne a dunkulai gaba daya, aka dauki copies daga lauhul mahfuz aka saukar da shi zuwa saman duniya a cikin baitul izza a cikin watan Ramadan. Sannan Allah ya zabi watan Ramadan domin ya fara gusuro saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata. A cikin wannan wata ne Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana sunansa Muhammadul Amin ibn Abdullah, amma daga watan Ramadan Allah ya nada shi ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan wata ne mai muhimmanci wajen kula da alqur'ani, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yawan karatunsa ga alqur'ani da inayarsa ga bitar alqur'ani a watan Ramadan ya ninka na sauran watanni waɗanda ba Ramadan ba. Hadisi ya tabbata daga Zaid ibn Thabit, Allah ya kare yarda a gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyato shi lokacin da aka zo bitar alqur'ani a bita ta ƙarshe na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadan. Saboda dama kamar yadda hadisin na Aisha ya tabbatar da kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas duka a cikin sahihul Bukhari, mala'ika Jibrilu yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yudarisuhu alqur'ana fi ramadan, sai su rinka mudarasar alqur'ani sai a yi bitar abin da aka saukar tun daga baya zuwa yanzu kafin daga baya a ƙara ɗorawa. Idan watan Ramadan ya zo, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tattara hankalinsa akan kula da karatun alqur'ani da bitarsa tare da mala'ika Jibril, amma a sauran lokuta sai dai a yi ta ci gaba da saukar masa. Wannan ya sa mu ma ya zama sunna ce muttaba'a wanda kowace shekara al'ummar musulmi suke mai da hankali ga yawan karanta alqur'ani su a daidaikunsu suke karanta shi a gidajensu da makarantunsu suke karanta shi a masallatansu a cikin sallolin dare na tarawih da tahajjud sannan kuma ake karanta shi a wuraren karatu da tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan albarkatu da ya tara a cikin littafin alqur'ani ya kuma tara albarka a cikin wannan watan ramadan Allah ya sa mu tarayya da juna a cikin samun wannan albarka kuma Allah ya albarkace mu da albarkar sa ya sa mu zama cikin yardaddun bayin sa wannan shekara zamu kora ne da yardar Allah a cikin karatun mu daga inda muka tsaya a shekarar bara idan ba kuma da ba a shekarar bara muka dauko farkon suratul isra har muka yi karatu zuwa aya ta 39 don haka yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta 40 zuwa abin da ya sawwaka a cikin wannan sura mai albarka suratul isra wanda ya nuna karatun ramadan ya zama keɓantacce ne na wannan masallaci a nan muka fara kuma shi za mu ci gaba da yardar Allah karatun da muke na tafsiri a wannan sura ɗin wanda ake ciki suna yin na'am wancan yana can amma wannan a kan yadda muka ɗauko na nan da shi za mu ɗora ɗin Allah ya yarda muna roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar sura ya kuma sa yadda muka fara a cikin aminci Allah ya ni'imtar da mu har mu gama dukkan waɗanda suke cikin matsaloli na tashi-tashina rashin lafiya da cututtuka da kuma rashin zaman lafiya da rashin aminci a garuruwansu ko a gidajensu ko a ƙasashensu Allah ya aminta da musulmi bayan Allah dukkan damuwoyi da kuma rashin nutsuwa da kuma kuncin rayuwa da kuma wahalar rayuwa da ke damun mutane a ko'ina ne Allah ya kawo musu rangwame ya kawo musu sauƙi a cikin wannan watan al'ummar musulmi kuma muna roƙon Allah ya sanyaya da kuma dakatar da zukatansu su yi abin da ya dace domin taimaka wa kansu da taimaka wa al'ummarsu ta yadda mutane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu sauƙi da sa'ida a cikin wannan watan kafin mu ci gaba an saba waɗansu tashoshi da suke watsa wannan karatu muka ambata saboda waɗanda za su bi a garuruwansu su ji lokutan da ake sawa sawakon a gidajen talabijin ko kuma gidajen rediyo kuma waɗanda suke hannuna a yanzu kafin daga baya waɗansu alada ba a gama tattare su ba su iso zan karanta su in Allah ya so da farko dai kamar yadda kuka sani muna yin karatu a nan kuma ana watsa shi kai tsaye ta hanyar live stream na Facebook da kuma na TikTok da kuma waɗanda za su iya saurara a YouTube daga baya a tashar Al'umma TV sannan na Facebook kuma a shafin da aka yi da kuma na TikTok wanda duka aka gina da sunan mai gabatar da karatu sannan gidajen rediyo da gidajen talabijin da farko akwai gidajen rediyo guda biyu waɗanda majalisar shura ta wannan jami'a waɗanda suke ɗaukan shirya da kuma gudanar da kuma jagorancin haƙoƙin al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Kwaleba take ɗaukan nauyi Allah ya saka musu da alheri daga kan shugabanninsu zuwa dukkan mambobi zuwa dukkan al'ummar musulmi a nan jami'ar Abubakar Tafawa Kwaleba ƙarƙashin jagorancin shi shugaban jami'ar zuwa dukkan sauran ma'aikata da sahalewarsu da goyon bayansu da kuma koda da waje kuke zuwa sauraro muke gabatar da wannan muna roƙon Allah ya muku sa kai alheri gaba daya gidan rediyon Globe FM a nan Bauchi da kuma gidan rediyon Abubakar Tataya da Polytechnic da ke nan Bauchi shi ne wanda shura take ɗaukar nauyi a Globe FM ƙarfe 8 ne na safe zuwa 9 a Atap Radio kuma ƙarfe 4 ne na yamma zuwa 5 waɗannan su ne waɗanda suke ƙarƙashin majalisun shura. Na biyu shi ne wanda Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan kawo ce, Allah ya masa sakayya alkhairi ya albarkaci iyalansa ya gafarta wa iyayensa, yake ɗaukar nauyi wanda shi ne kuke gani a Sunna TV. Sunna TV tana sawa ne ƙarfe 3 na yamma zuwa ƙarfe 4, sannan kuma shi ya ɗauki nauyin waɗansu gidajen rediyo kamar Gift FM da ke Jalingo jihar Taraba ƙarfe 10 na safe, sannan kuma shi ya ɗauki nauyin na Alfijir FM da ke Sokoto ƙarfe 7 na safe. List ne ya yi na gidajen rediyo har guda 16, sai ya ce in zazzaɓe yadda za a tsara su. Don haka sai aka sa waɗannan guda 2, sauran kuma duka muka sa waɗansu malaman suna a duka jihohi na arewacin Najeriya. Aka sa malamai da yawa duka, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sa'annan kuma a jihar Gombe akwai Vision FM wanda Honorable Jattuwa Ali Umo sarkin tafarkin Akko ya ɗauki nauyi, Allah ya masa sakayyar alkhairi, su ma ƙarfe 7 na safe zuwa ƙarfe 8. Jihar Borno Peace FM Maiduguri wanda kowace shekara Virtual Engineering Solutions Limited suke ɗaukar nauyi, Allah ya musu sakayyar alkhairi, shi na Peace FM Maiduguri ƙarfe 9 na yamma, ƙarfe 9 zuwa 10 na dare kenan. Jihar Plateau Alhaji Abdullahi Alhaji Ibrahim Abdullahi Ibzar shugaban kamfanin Ibzar na ɗabi yake ɗaukar nauyi, Allah ya masa sakaya alkhairi. Gidan Radio Unity FM Jos ƙarfe 4:30 na yamma zuwa ƙarfe 5:30. Jihar Nasarawa a birnin Lafiya Precious FM ƙarfe 1 ne na rana zuwa ƙarfe 2. Alhaji Bashir Walin Shahu shi ne wanda ya ɗauki nauyi, Allah ya masa sakayyar alkhairi. Jihar Naija akwai Landmark FM da ke Gwanda Gora wanda dabara da kuma banan duka kamfanin ZNY ci su ne suke ɗaukar nauyi, duk da cewa a nan ban ga lokacin ba, don haka idan lokacin ya tabbata zuwa gobe sai ku sanar da mu sai a gaya musu. Allah ya yi albarka. Jihar Kano wanda shi ƙarƙashin suna da yawa, da farko akwai Wisal TV wanda Badawiya Pharmaceutical Limited Pharmaceutical Nigeria Limited suke ɗaukar nauyi ƙarfe 10 ne da dare, wanda yana ƙarƙashin jagorancin wani bawan Allah ne ɗaya daga cikin waɗanda suka fi tallafa wa foundation ɗinmu a kan ihsani da kuma kula da harkar da'awa musamman a ƙauyuka na waɗanda ba musulmi ba, wato Alhaji Abdulbasir Jargaba, Allah ya yi masa albarka, ya albarka ga kasuwarsa. Shi ne kuma ya ɗauki nauyin gidan rediyo Muhasa Rediyo da ke Kano wanda shi kuma ƙarfe 10 ne na safe, ƙarfe 10 zuwa 11. Sannan a Kano kuma Alhaji Muhammad Tukur shugaban ko kuma mai kamfanin Rufaida wanda shi yake daukar nauyin wanda ake sawa a gidan talabijin na Africa TV 3 da kuma Dala FM dake Kano. Allah ya sa kaiya da alkhairi ga Alhaji Tuku kuma ya albarka da wannan kamfani na Rufaida da kuma sauran harkokinsa. Allah ya sa albarka a ciki. Gidan talabijin na Africa TV 3 karfe 2 da rabi ne, karfe 2 daidai na rana zuwa karfe 2 da rabi. Sannan kuma Dala FM kuma karfe 9 ne na safe. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا حقيقه من ايتي بيان a cikin wannan alqur'ani domin su wa'azantu wama yazidhum illa nufura sai dai duk wannan fayyacewar bayani da muka yi ba abin da ke kara musu sai dai yamu. Allah madaukakin sarki idan ba ku manta ba, ayoyin da muka karanta a baya Allah ya cike su akan ka'idojinsa da dokokinsa na bauta ga bawa, wanda ya fara su da haƙƙinsa kuma ya ƙare su da haƙƙinsa, a tsakiya kuma ya faɗi haƙƙoƙin bayinsa. Haƙƙin da ya fara nasa na kansa shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Haƙƙin da ya cika da shi na ƙarshe shine wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar. Don haka haƙƙi na farko shine ka bauta wa Allah shi kaɗai, haƙƙi na ƙarshe shine kar ka haɗa Allah da kowa a cikin bauta. Amma a tsakiya kuma Allah ya faɗi haƙƙoƙi da yawa, haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana, haƙƙin ƴan uwa wa atil qurba haqqahu dangi kenan, haƙƙin talakawa wal miskina, haƙƙin matafiya wa bada sabili da sauran haƙƙoƙi da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshen inda muka tsaya. Wannan kuma ɗori ne a kan wancan da Allah maɗaukakin sarki ya juya magana ga mushrikai kafirai na da, da irin waɗanda a yanzu suke da irin ta'ada irin tasu ta jingina wa Allah haihuwa da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko kuma a ce Allah ya haihu. Dukkan wanda yake kan wannan tafarki to ya shiga cikin tafarkin abinda Allah ya faɗa a baya, fatulqa fi jahannama maluban madhura. Allah ya ce in kai abinda aka faɗa a baya na kafirci za a jefa ka a wutar jahannama. To sai Allah ya ƙara faɗin abubuwan da ke iya sa ka faɗa a jahannama, sannan Allah ya ƙara faɗin abubuwan da kafirai suke yi banda irin abinda aka faɗa a baya. Daga cikin abubuwan da kafirai ke yi da aka faɗa a baya shine bauta wa wani Allah. Daga cikin abin da aka ɗora daga nan shine jingina wa Allah haihuwa, wannan duka kafirci. Kun gane alaƙa tsakanin ayar yau da ta baya? Ayoyin baya sun yi magana akan kafirci ta hanyar bautar wani Allah, ayoyin yanzu kuma za su yi magana akan kafirci ta hanyar jingina wa Allah haihuwa, a ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko Allah yana da ƴaƴa. Kafirai da suke jingina wa Allah haihuwa sun kasu kamar haka: akwai waɗanda ke jingina wa Allah ɗa namiji, waqalatin nas waqalatil yahudu Uzair ibnullah waqalatin nasara almasih ibnullah. Yahudawa suna ce Uzairu ɗan Allah ne, kaga sun jingina wa Allah ɗa namiji. Kiristoci suna jingina wa Allah ɗa Annabi Isa ɗan Maryama alayhi salam, kaga sun jingina masa ɗa namiji. Akwai kuma waɗanda ke jingina wa Allah ƴaƴa mata, su kuma waɗannan su ne kafirai Qurayshawa ko kuma ce kafirai Larabawa na da. Wata al'ada ce tasu da suka samu da shedan ya ɗora su a kanta na cewa mala'iku tsarkaka ne, amma bai kamata a ce haka kawai suke ba, darajarsu ta kai a ce su ɗayan Allah ne, amma sai a ce musu ɗaya mata. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ملائكون da suke bayin Allah su kuma sai suka ce a ya ne mata na Allah ana fahimta kashi na uku sune waɗanda su ba su ce namiji ko su ce mace ba su ne ko su da gani kowa ma yana cewa shi dan Allah sune waɗanda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibbahu sune waɗanda kawai mutum sai ta sai ce shi ma son of God ana iya samun su har yanzu in pastor ya ga wurin ta kawai sai shi ma son of God yan banu Isra'ila sai ce su children of God su ƴaƴan Allah su su karfin zama bayin Allah ga ta ce ta sa su samu ƙari girma sun zama ƴaƴan Allah to ta za a ce da kuma ba haihuwar sa akai ba ga ubanka guda gari kuma a ce kai dan Allah ta yaya zai to su sun dauki a ce kai dan Allah matsayi ne kawai da zaka kai ba wai dole sai da sunan haihuwa ba an fahimta to waɗannan guda uku dukan su kafirci ko ka jingina wa Allah da namiji ko ka jingina wa Allah ya mace ko ka jingina wa Allah ya da barkate sawabun ka ce shi ya haifa ko ka ce an haife shi ne amma ya samu promotion ya zama dan Allah ko yar Allah wannan duka kafirci shi yasa Allah madaukakin sarki ya jera su a cikin kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne kaga Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki cewa ɗa ɗin yana cikin abun da yasa suka zama kafirai don haka jingina wa Allah ɗa kafirci to a cikin wannan ayar sai Allah ya ce afa ashaqukum rabbukum nan yana magana da wasu irin category ne guda uku na wanda suka jingina wa Allah ɗa yana magana da waɗanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku to shi ne Allah ya ce afa ashaqukum rabbukum tambaye su wannan istifham ne inkari taubihi tambaye su mana tambaya ta wulakanci tambaya ta izgiri in za su iya amsawa tambaya ta kalubale kun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ko kuma ba kwa son ƴaƴa mata ta yadda idan ɗayan ku matarsa tana da ciki yana Allah ta haihu ya ga me ta samu idan an samu namiji yayi murna saboda namiji yana da daraja a wurin su idan an haifi mace yayi bakin ciki saboda mace a wurin su tana da kasanci ta yadda idan ma an ce da shi matar da ta haihu ya ce me aka samu aka ce mace sai ce asha yana cewa a yumsiku ala hu shi ya riƙe wannan ƴar a cikin wulaƙanci da tozarci a garin su cewa shi ne uban wacce an yi dusu hufi tura ko ya bunne ta da rai ya huta don haka ƙin ɗaya mata da suke ya kai yadda yana daga cikin abun ƙazanta a wurin mutum ka ce uban wacce kowa yana so a ce mishi uban wani ba za ka ga Balarabe a irin waccan lokacin yana alƙunya a ce masa uban wacce ba saboda haka idan za a zage ka sai a ce kai da ma kake haihuwa ƴaƴa mata baka iya haihuwa ba sannan mace yana cikin abin da ke iya sa miji ya zage ta ko ya kore ta ko ya ki haihuwa da ita saboda tana haihuwa masa ƴaƴa mata to shi ne Allah ke tambayar su a nan ya ce afa ashaqukum rabbukum bil banin ay hal khassakum rabbukum wajtabakum waftarakum فأعطاكم من البنين ومنع نفسه فجعل لنفسه البنات yanzu kuna tsammani idan gata ce shi Allah shike halitta kun ce shi yake da ƴaƴa mata ku sai ba ku ƴaƴa maza da kuke so shi kuma sai rike waɗanda ba a so din ai in dai da haka ne a hankali da ya kamata masu su wanda ake so din ne zai rike لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء إن أتي زي كده أي سي زابو وند يكي سو كاغا دا مزن زي دوكا كو يا بار موكو ماتا أما تي يا زا أي أتي كو يا با وند كو كي سو shine maza, shi kuma sai ya rike wanda ba a so shine mata, shine ma nan afa asmakum rabbukum bil banin. Yanzu zai dauko a hankali a ce ko Allah ya baku zabi tunda daraja ce a wurin ku haihuwar maza, ko kuke da maza shi kuma nasa sai zama mata. Idan kullu taquluna qawlan azima, wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki. Fastaftihim ala rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakathibun asqafal banati ala al banin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun. Allah ce tambaye su kana ala rabbikal banatu, shin ubangijinka shine mai yaya mata? Wa lakumul banun, kuko kune mai yaya maza, kune masu yaya maza? Am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun, da suka ce Allah ne, wato mala'iku ɗayan Allah ne, shin mala'ikun da muka halicce su an gaya musu mata ne? Wa hum shahidun, suna da kai aka halicce su da balle su sani. Mala'iku ba su da jinsi, ba maza bane ba mata ba, haka wa Allah ya halicce su. Don haka ku da muka ce musu mata, kuna nan aka halicce su ne da mala'iku da ɗan adam wanda ne aka fara halitta. Don haka wa ya kamata ya san wane? Mala'ika ne ya kamata ya san ɗan adam, ɗan adam ba zai san komai akan mala'ika ba. Don haka ta yaya kuka gane cewa ɗaya mata ne kuma ƴaƴan Allah ne? Shi da Allah ce asqafal banati ala al banin, yanzu ba ya kamata ne Allah ya zaɓi ƴaƴa matan, ko kuma sai ya ba ƴaƴa maza? وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله يقول سنة أنا أكهل يتشي ملائكون لي ستكتب شهادتهم ويسألون وانا ما كان دسكي زا أولو تاتكم الله زي تنبيه سؤالي إن وانا اللي الله مدوك جنسا كيتي ألكم الزكام وله الأنسا أوني ما سنبيتي الله نيمي باتا تلك إذن قسمة ضيزة وانا أيرا مزالوشي. Shi Allah shi ne mai mata, shi ne mai maza. Ku sai kuka zaɓi mai kyan, shi kuma kuka ba shi mai muni, tunda aulinku mata munana ne. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum annar wa annahum mufratun. Allah ce suna sanya wa Allah abinda su ba sa so, su ba sa so ƴaƴa mata sai su ce su gurbin Allah, suna son ƴaƴa maza kuma sai su ce wannan nasu. Wannan shi ne hukuncin kafirai a kai, shi sa Allah ce la jarama anna lahum annar, tabbas waɗannan sai sun shiga wuta idan ba su daina. To shi ne ma'anar afa asfakum rabbukum bil bani, shin ubangijinku ya zaɓe ku ne sai ya ba ku ƴaƴa maza? Wattakhadha minal mala'ikati inatha, shi kuma sai ya riƙi mata daga cikin mala'iku? إنكم لتقولون قولا عظيما, أكيد أكوكنا فأر مغانا بكلمة. الله يا شاقا من القرآن شوائنا لكي ما في مون مغانا شيء أشيء الله يا حيو أشيء وانا تان الله وانا مغانا إنتا وطن دسوكي فأر تسوسا كلمة أولي الله بذا سبحانه بابا. الله مدوك جنسر كيه دوك لوك جنسر أكا شيء الله ينا تتاح sai sama ta yi kamar za ta ruso gaba daya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jittum shay'an idda, takadu as-samawati yatafakkarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada. Allah ya ce bai kamata a ce ubangiji ar-rahman yana da ɗa ba. Wannan maganar ita ce Allah ya ce wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abadi. Wannan maganar ba su da ilimi a kanta, ba kuma gadanta suka yi a wurin iyayensu ba. Allah ya ce kaburat kalimata takhruju min afwahihim, wannan magana tana da girma a wurin Allah. In yaquluna illa kadhiba, ba abin da suke faɗa sai ƙarya, kuma ka rasa wanda za ka yi wa ƙarya sai Allah. Haka maganar cewa Allah yana da ɗan da girma, shi sa duk lokacin da aka faɗa sai Allah ya tsarkake kansa. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhana, bal ibadul mukarramu suka ce wai Allah ya riki ka su ne mala'iku ya ka mata Allah yace subhana tsakiya ta ba daga Allah bal mala'iku ba bayan Allah bane ibadul mukarramu bayan Allah ne masu daraja wa qalu takhadha Allah walada subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun shi yasa in Allah ya fada sai yace subhanahu wannan abun Allah ya tsarkaka a jingina masa haihuwa innakum la taquluna qawlan azima ay innama taquluna wa innama taqulunahu wa innama taquluhu afwahukum Allah yace qawlan azima ay qawlan shani'an qabihan magana ce mai muni kuma magana ce mai girma wanda matsayinta a wurin Allah matsayi ne mai jawo fushin Allah Allah ya tsare mu sai Allah ya ce walaqad sarrafna fi hadhal qur'an hakika mun yi bayani mun fayyace bayani dalla dalla ma'anansa bayyana wa waddahna mun yi bayani billa billa a cikin wannan alqur'ani liyadhakkaru bayanin da muke yi muna yi ne domin mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai da yawa daga cikin mutane wa'azin cikin alqur'ani baya kara musu komai sai dai su kara gudu su kara nisa wa laqad sarrafna fi hadha alqur'an Allah ya shafa da a cikin alqur'ani cewa yayi tasrif tasrif shine wato bayani billa billa irin wanda baka bukatar wato a ce an daure magana ko an dunkule ta Allah yana fadar magana ne dalla dalla musamman duk abin da ya zama hukuncin Allah ne kafe to Allah baya koye shi sai dai Allah ya fada a fili kowa ya gane innahu la qawlun fasl kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat to Allah yana yin bayani ne a fili wannan at-tafsir din shine ma'anan at-tasrif walaqad sarrafna fi hadha al-qur'an liyadhakkar wala laqad sarrafna guda uku ne Allah ya faɗe su a nan a jere akwai latifa da wani malami na Allah ya saka masa da alkhairi ya bani na al-qur'ani a Madina wajen mahaddacin alqur'ani don kare samun tashabuhi walaqad sarrafna guda uku ne yayi sai karanta su har ya jinkita su sai ce ka'idar ita ce ihdithin nas taqdimin nas akhirin nas ana farko karkasa annas shine na wannan walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani liyadhakkaru wa ma yazidu illa nufura tabi tana zuwa a cikin wannan surar walaqad sharrafna lin-nasi shi kuma ka kawo annasa a farko walaqad sharrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharu an-nasi illa kufura sai sura bakwaiyar ta ne zuwa ita ce suratul kahfi ita kuma sai ka jinkirta annasa walaqad sharrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala to malamai kuma na balagar alqur'ani suka ce akwai hikima da ta sa anan Allah ya ce annas a gaba Allah ya sa annas a can karshe kuma sai Allah ya jinkirta annas wannan yana daga cikin fa'idoji da labadi fa al-imam al-iskafi yake ya ce litafin sa milakut ta'wil yake cewa a na farko Allah ya ce annas saboda a cikin wannan surar akwai annas don haka a na farko sai na biyu ne wacce ce shi amma a cikin saboda haka shi yasa sai aka fara kawo annas din saboda wacce ce wancan amma a cikin suratul kahf ba a faɗe annas ba sai da aka je can shi yasa sai aka jinkirta shi na fata an fahimta sai ya zama shi tunda ba a faɗa a farko ba waccan din shine na ƙarshe waccan kuma tunda daga baya za a faɗa sai aka share da farko sai aka fara faɗa saboda yana wakilta waccan waccan kuma tunda baya wanda yake wakilta sai aka bar shi shine na ƙarshe Allah madaukakin sarki yace walaqad sharrafna fi hadha alquran li yadhakkaru haqiqa mun fayyace bayani a cikin wannan alquran saboda mutane su wa'azantu wama yaziduhum illa nufura sai ba abin da yake kara wa mutane duk wa'azin da ake yi ba abin da yake kara musu sai dai gudwa da tserewa wannan shine ma'anar sama lahu ma'ani tazkirati mu'ridi me yasa mutane suke gudu idan ana wa'azi suke kauda kai ka'annahu humurun mustanfira farrat min qaswara kaga guduwar ita ce wa ma yaziduhum illa nufura wadannan ayoyi guda biyu suna kunshe da fa'idoji masu yawa amma bari mu fi mai da hankali akan magana ta farko ta afa asfakum rabbukum bil bani wato yana ɗaya daga cikin mafi munin cin fuska da jalalar Allah shine mutum ya jinginawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake da hakuri irin Allah yace suna jingina masa da yace baya so yace kuma magana ce mai tsanani mai girma suna masa amma duk da haka yana ba su abinci suna ci yana ba su ruwa suna sha inda ba don hakuri na Allah ba ayi yau ayi gobe ayi jibi su haifi yaya su ci gaba daga inda su suka tsaya a gina gidajen ibada a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da da kuma Allah ya ci gaba da azurta su yace la ahada asghar ala adan yasma'u min qa ba wanda yake da hakuri yana ci ana fadar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so amma ya hakura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya ya baka arziki ya baka jin dadi ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki to Allah kuma ya koye wa kansa haifuwa ta ko ta wace bangare ta ko ta wani bangare sai Allah ya kore ta bangaren nafsi yace kul huwallahu ahad shi Allah daya daya Allahu samad Allah shine wanda alladhi tasmudu ilayhi khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman sa shi baya neman kowa kowa ke bukata a wurin sa shi baya bukatar komai a wurin kowa lam yalid shi bai haifi kowa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakun lahu kufuwan ahad to Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nafsi kenan sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai hudu ta yadda za su iya nisantar da Allah da barin cewa a ce Allah ya hannu fuska ta farko ita ce ruku ɗan adam da dabbobi da aljannu da sauran halittu kamar tsirrai kuna haihuwa saboda kuna bukatar haihuwa ne idan baka haihu ba bayan ka aure damuwa za ta yi idan mace ba ta haihu ba damuwa za ta yi saboda tana bukata ba wani dan adam a ce yana da bukata bai koshi ba bai wadatu ba gaba ne dan adam dan uwa ai dan adam daga cikinsa ya zo ya taimake shi duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai danka na cikin ka ba shi yasa kake bukata shi yasa har annabawa za ka suna kuka suna addu'a suna roƙon Allah annabi zakariya yana ce rabbi inni wahana al'amru minni ya Allah ina bukata kasusuwa na sun yi rauni wa sha'ala ra'su shayba da kuka ta bi su walam aku bi du'ai ta rabbi shaqiya ya Allah ba dan fitar rai ba daga samu karbuwa da karbar addu'a ta daga gare ka Allah ka bani damana yarisu ni wanda zai gaje ni mai rizumin Ali Abu kun ga bukata da ce ta sa yake nema to ba Allah yana da bukata ne wanda yake bukata shi da zai da'a shi Allah ba ya bukata kai kana bukatar da ya dai mai maka cewa a cikin wannan dan take kai kana bukatar da don ka huce haushi a cikin taimaka yi da kai kana bukatar da don ya girma ya taimake ka duk wannan Allah ba ya bukata to wannan shine fuska ta kai ga Allah ya kore wa kansa haihuwa wa qalu takadha Allahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fi samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun. Allah ya ce suka ce wai Allah yana da daha, sai Allah ya ce tsarkiya tabbata gari shi wal gadi shi ai mawadaci ne wanda bai da wadata shike ne mata ku ne ba ku wadatu ba dole sai ayyan ku sun taya ku shi kuma Allah ba ya bukatar a taya shi me zai dada shi ma wal gadi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da ke sama da abin da ke kasa nasa ne daga me zai bukaci da ba wanda ya taya shi yin sama da kasa ballantana a ce in yana so yayi wadansu yana bukatar wani ya taya shi haka tunda shi yayi komi shi ne kuma mai komi komi nasa ne bai bukatar ba wannan ko a hankali ka san marar bukata bai kamata a ce wai zai nemi yayi da ba yanzu mu je shiga cikin aljanna zai yi marmarin ya haihu baya bukata saboda ba wata bukata ba abin da yaron zai mata sai Allah aje kaya a cikin da tufu alaihim darul mukhalladu in kuna son da ado ne ga suna za su yi ta yawo suna muku ado a cikin aljanna wanda cewa akwai adar tunda lahu ma yasha'una fiha idan mutum yana son ka zai iya samu to amma ba wai bukata irin da yanzu yake bace ka abu na biyu da zai nuna a hankali ka kore cewa Allah yana da da shine duk wanda zai yi da yana bukatar mata ko haka kafin yana haihuwa ko ana yin maruhu ne ka ja daga maka sai ta haihu to ai ba zai yi ba dole sai da mace kafin a haihu to Allah madaukakin sarki kuma baya da mata shi yasa Allah madaukakin sarki yace anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay ta ya za a ce Allah yana da alhali bai da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina fattakha sahibatan wala walada bai da mata ballantana yayi da duk wanda yake da da ko ta tabbata da cewa mata ce ta samar masa da ɗan ba shi ya haihu da kansa ba sai dai wata ta haifa masa shi kuma Allah bai bukata an gane wannan
na'am
shi yasa ko wanda suke ce annabi Isa dan Allah ne ba za ce fa Maryam ko matar Allah ce saboda sun san da gaske Allah bai da mata to wanda bai da mata kai zai ji ce yana da hanya ta uku da Allah ya nuna ko a cikin hankali ba za ka ce Allah yana da da ba shi ne duk wanda zai haifi da ai zai haifi irin sa ne to Allah kuma ba irin sa ne yanzu idan kai bawa ne sai ka haifi me bawa in kai da ne sai ka haifi me da amma ubangiji da yake matsayin ubangiji zai yi ubangiji ya yi ubangiji ai da samu ubangiji guda nawa to kuma aka ne taba yiwa a samu ubangiji guda biyu ba lau kai da fiki ma a da hadu illa rabu da fasada da da sama da kasa sun rushe inda a ce akwai ubangiji banda Allah to sai Allah ya nuna mana cewa duk abin da ba Allah ba fa bawa ne to ta yaya za a yi a ce wanda shi kadai shi ne ubangiji a kuma a ce yana da da to ai ya kamata dan ya gaje shi shi ma da zama ubangiji kuma tunda ba zai yiwu a samu wani ubangiji bayan Allah ba to bai kamata kuma a ce ubangiji yana da da ba shi yasa Allah ba da kuke sarki ce wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jitum shay'an idda takabu sahawat da tafaddalna minhu wa tashaqqa al-ardu fi qibl al-jibal hatta an da'u ar-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abda kowa a duniya bawa ne ubangiji shi ne kadai ra to tunda kowa 'abd ne to ai ba zai yi kuma a samu ra shi kuma ya haifi 'abd ba haka ko a hankali ba zai yi wa a ce Allah yana da da ba sannan dalili na uku ai dalili na uku na karshe shi ne duk wanda ya haifi abu ya kamata ya zama irin sa ne yana kama da shi kamar yadda ba zai taba yi wa kiyashi ya haifi rakumi ba kamar yadda ba zai taba yi wa bunsu ya haifi kare ba kamar yadda ba zai taba yi wa a ce bil adama ya haifi kuma a ce ya haifi maciji ba sai hankali ba zai dauka ba sai dai maciji ya haifi maciji mutum ya haifi mutum kare ya haifi kare ana fahimta ai ba zai taba yi wa a ce janata ya bido ya mu saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce kul huwallahu ahad
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانده يكي كما ده الله دونك اندا ذا اتشي الله زي حيف سبحان الله ده زي زي ما يانا كما ده الله يانزو النبي عيسى دان مريم يانا كما ده الله ده كو يانا كما ده متاني يانا كما ده متاني هر كونكين ده سكي انا cewa wannan annabi Isa yana kama da mutane ne kuma saboda sun tabbatar yana kama da mutane shi sai aka samu wani ma kai aka ce sai a dauke shi hoto sai a zana shi sai a ce shine annabi Isa kuma ba haifiyarsa mutum ce to kuma ba yadda za a yi a ce mutum bai haifi komai ba sai mutum dan uwansa ubangiji kuma yana haifa shi kuma sai a ce mutum haka dai ba hankali ba sai dauka wannan shine hanyoyin guda uku da Allah ya nuna mana ne kana da hankali to bai kamata ka jingina wa Allah ƙara ba haƙiƙa ubangiji mu madaukakin sarki ta'ala jaddu rabbina jimmarsa da daukakar sa da buwayar sa ta daukaka ke da baya bukatar mata wannan tana da bukaci ta mata sa da sahibatan mala wala da wannan ko akan wannan fa'ida muka tsaya bihi kifaya Allah ya albarkace mu da abin da muka ji
amin
sa mu yi aiki da shi kuma amfani mu duniya da lahira
amin
abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad